بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa musulmi barkanmu da saki haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali ibn Abi Talib wanda yake cikin makarantar CJD a birnin da magaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 27 ga watan Shawwal shekara 1447 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya idan ba a mance ba a cikin karatun littafin da muke gabatarwa a wannan rana na alwaji sirri aqidatu salafus salih ahad sunnati wal jamaa a satin da ya gabata mun fara bayani dangane da wasu daga cikin halaye na magabata da kuma dabi'u inda aka same su da shi wanda malam ya fara zano mana wasu daga ciki lokaci ya cin mana ba tare da mun yi da sa zano wanda malam ya ka a littafin ba kenan insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a satin da ya wuce wannan darasin da zamu yi a yau shine darasi na 52 Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci malami yana ci gaba da zano halaye na magabata na kwari ahlus sunna wal jamaa sai yake cewa shiddatu tadqiqihim fi taqwa wa adamu da'awa ahadin minhum annahu muttaqi yana daga cikin halayensu wato suna da tsanani wajen wato abin da ya shahi mai da hankali kan tsoron Allah sannan kuma babu ɗaya daga cikin su da yake kira yana cewa shi yace shi a karantar shi shi mai tsoron Allah wanda wannan ɗaya daga cikin halayensu wanda ya kamata a ce an samu kowa da shi yana da wahala kaga ɗaya daga cikin magabata ya zo gaban mutane ya ce ai ni da kuke gani na in dai tsoron Allah ne daga an zo kai na haidai a ciburki a'a ba sa yin wannan lokacin da ake zancen masu tsoron Allah ma zaka ga suna ja baya ba dan ba sa tsoron Allah ba sai dan mi sai dan ba sa so su bayyana kansu a cikin waɗanda suke tsoron Allah diddan saboda tsananin wato tawaru da kaskantar da kai hakanan kuma shiddatu khawfihim min al-khatimati as-sayyi'ah suna da tsananin tsoron yin mummunan karshe a rayuwarsu wanda in mutun yayi mummunan karshe alama ce daga cikin alamomin da take nuna cewa tabbas wato goban shi ba za ta yi kyau ba Allah malakakin sarki ya kare mu to ya kasance magabata suna yin tsoron mummunan karshe wannan din kuma ta hanyar wato duk wani abu wanda aka samu yana kaiwa ga shi mummunan karshen zaka gani suna guje mishi suna kaurace mishi ba sa zuwa gare shi duk abin da aka tabbatar da cewa wanga abin yana sawa a samu mummunan karshe to zaka gani suna masu kauce mishi diddan kada ma ya biyo hanyar da suke kai ballantana a samu sun yi mummunan karshe sannan kuma yace kasratu khawfihim min Allahi azza wa jalla wa adami ghaflatihim an dhikrihi ta'ala yana daga cikin halayensu suna da yawan tsoron Allah suna yin tsoron abin da yake wajen Allah na azaba tsoron azaban Allah madaukakin sarki sannan kuma ba sa gafalta daga ambaton shi a kodon lokaci zaka same su suna cikin zikiri da ambaton Allah subhanahu wataala wanda kuma hakan shine abin da ya kamata a ce an samu musulmi tare da shi a kodon lokaci wanda in ka dauki rayuwarmu a yau zaka samu karamcin zikiri ya ratsa mutane a cikin rayuwarsu yayi kadan a cikin rayuwarmu yau kake samun mutane suna yin zikiri wanda kuma hakan ya sa'a wa tafarki da kuma halaye na magabata wanda ya kamata a ce an yi koyi da su a cikin rayuwa ta yau da gobe sannan kuma ya ce adamul farhi bi shay'in min zinatil hayatid dunya alfaniya, yana daga cikin dabi'unsu da halayen su, wato ba sa yin farin ciki da wani abu wanda yake na ado da kawa ta duniya wadda take gushewa. Duk abin da mutum ya samu a cikin rayuwar wannan duniya ba wani abu ne face ado wanda in aka kwana aka tashi wata rana za a zo wani lokaci da wannan abin zai kare. In abin bai kare ba, to shi mai abin zai kare ya bar abin. Wanda kuma wannan ita ce dabi'a ta rayuwa, kuma haka nan Allah subhanahu wataala ya samar da duniya akan wannan tsari. Lokacin da suka samu wani abu, in dai abin duniya ne, to ba sa yin farin ciki, su yi kane kane suna nuna cewa su wasu samu wani abu wanda yake na zama wanda babu wani kamar su. Sabanin yadda muke gabatar da rayuwar mu a yau. Yau duk wanda Allah subhanahu wataala ya yi mishi wani abu na ni'ima daga cikin kawa ta duniya mai gushewa, sai ka ga yana yin jiyayya akan sauran halittu, yana nuna cewa shi babu kamar shi, kuma babu wanda ya isa ya kamo shi, saboda shi yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza. Sawa'an Allah ya bashi mulki ko dukiya, za ka ga yana nuna ma sauran halittu da sauran mutane cewa shi din ba ɗaya yake da suwa. Alhali kuma ya jahilci mecece rayuwar duniya. Wannan dukiyar da wannan mulkin yau da Allah zai turo mishi mala'ikan mutuwa ya zo gare shi, shi kadai mala'ikan mutuwa zai ɗauki ran shi. Dukiyar za a barta, wannan mulkin za a bar shi. Kuma za mu gani ai akwai misali da yawa. Mutum nawa ne suna cikin mulki mutuwa ta riske su, sai dai daga baya wasu su ci gaba da mulkin, mulkin nasu ya zo ƙarshe. Mutum nawa ne waɗanda suna da dukiya Allah zai ɗauki ran su, dukiyar sai dai ta zama ta magada. Kaga shi in ya mutu, daga shi he fallin horin kyalle za a kai shi abin ne, babu wani abu da za a ƙara bayan wannan. Ina dukiyar take wanda yake kafafa da ita na yin tikawo, an bar ta a duniya, yau an kawo shi gaban Allah subhanahu wataala, daga shi sai aikin da ya gabatar. Wannan abin da jin tsoron shi shine yasa magabata suke kaffa kaffa, ba sa yin farin ciki dangane da wani abu na duniya. Sai ce wa hawanu duniya wa mafiha indahu, kuma duniya ba su dauke ta a bakin komi ba a wajen su. Duniya ba wani abu ba take. Kuma wannan abin da aka gabato na halayen magabata, zaka gani shekarun baya iyaye da kakanni zaka gani haka suka dauki rayuwa. Mu ne daga baya yan zamani ne muka zo muka saki lamari. Zaka gani ana baka labari an ce ai kakanka lokacin da suka zauna a unguwa, mai garin unguwa ko sarkin garin ce mishi ya zo ya yanki inda ya mishi ya zauna. Sai ka gani ya zo ya yanki wani dan guri wanda yanzu in kai miƙa kwakwara sai ka ga kusa cika wajen. Sai ka ringa mamaki, to shi ya ne ake dauki wannan dan wajen bayan ce mishi aka yi yanki iya inda ya mai. Wanga yana maka cewa su ba su da kwaɗin duniya ne, kuma dan kyautar gida a wajen su ba wani abu ne. Wanda ayo yana da wahala kaga an yi kyautar gida. Amma a da sai ka gani kakanka yana da gida sun kai 30, amma duka ya ba mutane waɗanda ba su da ma dangantaka ko ta jini tare da su. Zaman alheri ne suka yi, sai kaga ya ba shi gidan gaba ɗaya kuma ya mallaka mishi. Me yasa? Saboda suna ganin shi wannan gidan wata dauda ce ta duniya wadda ba wani abu za ta kara musu a cikin rayuwa, shi yasa ba su dauke ta ba a bakin komi. Amma kuma mu a yau sai muka juya wannan ka'idar ta rayuwa, sai zamanto duk abin da muka samu na rayuwar duniya muna dokar shi a babban abu. Kai hasali ma irin waɗannan kawar ta duniya mai gushewa ita ce take gama mu hada da mu da waɗanda muke zama da su a guri guda, kai wani lokacin har ma mu da uwayenmu ko kuma mu da ƴan uwanmu. Sai wannan abin ya zamanto mana wahala a cikin rayuwa, sai ya zamanto wahalar da muke sha a yau su waɗancan da suka gabace mu ba su sha ta ba. Duk da cewa mu abin da muke samu a yau kuma ya hina su. Me yasa? Saboda yanda muka dauki abin ne su ba haka suka dauke shi ba. Sai yake cewa wa shiddatu rafdihim laha wal fitaniha, kuma magabata sun kasance suna kin duniya. Duniya zo musu take ta ko ina, amma su tunkuɗe ta suke ba sa karba. Mutum nawa ne zaka ga an bashi wata kyauta wadda take hamshaki ya kyauta ce, amma ya ce a'a shi ba shi da bukata, a wadace ki da ita. Wanda kai in kai ne aka maka ita ma yau kuma gobe aka karama wata daga karba za ka yi, kana da inda zaka sa shi. To su ba haka suke ba, suna tunkuɗe wani abu wanda yake na duniya, saboda wannan abin sun dauke shi a matsayin fitina ne wanda zai fitina rayuwarsu a nan gaba. Wadhalika likamali uqulihim kajwa, malin yace wannan kin duka suna yin shi ne ba don kunyi ba, sai dan kamali uqulihim, saboda cikar hankalinsu. Kaga wannan malin magana ce yake gadi wadda take da muhimmanci. Su da suka yi haka suna da cikar hankali. To mu kuma da muka juya abin a yau fa, kenan mu mai garin kaga muna da karamcin hankali kenan, hankalin bai samu cika ba. sai ce daga cikin halayen su adamu itina'ihim bi bina'id duril fakhira, yana daga cikin halayen magabata basu ba gida manya manyan gidaje ba muhimmanci, su basu gina manya manyan gidaje gida na alfarma irin yanda ake yi a yau. Yau sai kaga wani gidan da za a gina shi, aka gaya maka bilan in abin da aka shi a gidan, sai kaji ana zancen miliyan 500 miliyan 800, su basu mai da hankali akan wanda magabatan kware, in dai sun samu inda zasu kwanta da su da iyalansu cikin ruhin asiri to shikenan. Sai ka gani an ce maka ga wani nan duka garin yayi kowa kudi, amma gidan shi in ka tafi kai mamaki ya aka yake zama a wannan gidan, me yasa? Saboda shi a gurin shi dukiya amwaninta ba a gina gida bane, wanda zuciya yana tambaya wannan gidan wani alhaji ne, mu ne muka dake abin a haka nan. Yanzu jama'a ka dauki miliyan 800 ka gina gida mai daki 32 a ciki, kai kuma iya abin da kake bukata ka kwana a cikin shi daki ɗaya ne, kuma matarka ɗaya ko biyu iyanka ba su kai 10 ba, gaba ɗaya ce kowa yana daki ɗaya, an zama dakuna sama da 20 wanda suka yi sawara, wannan dakunan babu wanda zai kwana a cikin ba aljannu ba. To kenan sunan menene, menene amfanin gidan su? Kaga wannan kwata-kwata babu lissayi a ciki ko? To haka mu muke rayuwa a yau, amma su ba su mai da hankali ba wajen wannan, illa maktasara minha ala ma yadfa'u alhaja, iya abin da suke yi shine abin da zai kore musu bukatar su kawai, shine in an samu gurin da za a shiga a kwanta, in yana da mota ya samu inda zai ta shiga, خلاص ya kare ba sai ya zo ba ya gida. Yanzu akwai wanda zai yi gida a damagaran babba irin wannan na miliyan 800, yana da irin shi a Maradi, yana da irin shi a Tawa, yana kowace jaha cikin Niger yana da shi, kuma gaba ɗaya shi ɗaya ne ba. Wai me yasa kai wannan? Sai ce a banda son mulakanci, yanzu radda Allah kai ne mai kaga ina da wurin kwana, to radda ka zo zandar ka bar gina a mai, wa zai tsare shi? Kaga ya dauki mai gadi, ana ta biyan mai gadi kudin haya, kudin gadin shi da sauransu. Kaga in ka kalli tsarin zaka gani wani nau'i ne na almubazzaranci da dukiya kawai ba komai ba. A yanda yake iya gina wannan gidajen a kowace jiha, tabbas in Allah ya kai shi kowace jiha, radda Allah ya kai shi ba zai rasa inda zai kwanta yayi aikin da ya kashi bai taye shi. Amma ka gani mutane da suka dauki abin suna gina irin wa'innan gidajen ba dan komai ba, sai dan saboda kawai bannan dukiya. Shi ne ke cewa to su magabata suna wadatuwa dangane da abin da yake na bukatar su ne kawai, min ghairi israfi, ba tare da bannata dukiya ba, aw zakhrafati, kuma ba tare da yin wani ado ba wanda bashi da fa'ida, ado wanda bashi da fa'ida. Sai ga an kirawo specialist tun daga Nigeria ko tun daga Lagos ana gina gida, wai shi wannan me aka washe, an biya mishi kudi ya zo ta Kano kawai, me zai wai design ne zai yi, wani ado ne na musamman ya gani a salula a TikTok, so yake yanzu yana gina gida, hai amme kudin zai wani aiki daban, kuma kudin aikin karan kan shi miliyan nawa, wanda da yin adan da rashin yin adan bashi da fa'ida. Wannan ita ce rayuwar mu ta yau wanda ta saba wa rayuwar magabata. Sai ce qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi, hadisin al-Imam Muslim ya rawaito shi, annabi ke cewa wallahi, aji annabi ya rantsuwa da Allah, yace ina rantsi da Allah, annabi yace mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fi hadhihi al-yammi falyanzur bima yarji, annabi yace na rantsi da Allah duniya ba komai bace ba, in an kwatanta ta da lahira face irin yanda ɗayan ku zai sa hannun shi a cikin wannan kogin, ka sa hannunka cikin kogi, mun san girman kogi yanda yake, sai ka hudda, annabi ya ce sai ya duba da mai hannun shi zai dawo, kama a ce yanzu ka tafi filabin Niger duk girmanta ka tsoma ya tsakaɗe ciki ka hudo ka gani wai a cikin filabin Niger ɗin mai karayi mai ka ɗauko daga ciki, za ka gani bai wuce ɗigo ɗaya. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ita duniya in aka kwatanta ta da lahira kamar haka ne, in dai haka ko duniya take, to dan meye yasa mutum zai zo mai da hankalin shi gaba ɗaya a rayuwar shi ya mai da ta duniya gaba ɗaya alhali, kuma ita in ba komai bace ba. Kaga a wani hadisin na daban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi law kanatid dunya tablughu inda Allah janaha ba'uda ma saqa minha kafirun shirbata ma, annabi yake cewa inda a ce duniya matsayinta a wajen Allah ya kai kuffukin saburu, mu yanzu sabarin ma kahin ido ya gan shi sai an sha wala, cizon ka zai kai ta neman shi baka gani, ko Allah annabi ke cewa da matsayin duniya ya kai fuffuken saburo a wajen Allah da kafiri bai shan ruwa a cikin ta ba abin da zaka kafiri suna fantakawa saboda ita duniya Allah bai dake ta bakin komai ba me yasa saboda tanadin da yayi wa waɗanda suka bi shi suka yi imani da shi babban tanin dini wanda sai sun je kawai za su iya gani to kaga kenan a yanzu kai a matsayin ka na musulmi sai ka nutsu ka kwantar da hankali kawai abin da ake so kai iya abin da zaka yi wanda zai kai ka ka samu wannan tadadin da aka yi maka a ranar lahira sannan malamin yace daga cikin halayen su magabata yushaddiduna ala anfusihim fi maqamil wara suna tsananta ma kansu a waje makami wanda yake na tsantsani na duniya suna tsantsanin duniya kuma suna tsanani akan wannan abu zaka gani duk wani abu na duniya zaka suna kyamatar shi ba sa san shi so di yawa in ana wadin halayen magabata na kwarai in ka kalla halayen iyayenmu da kakanninmu sai gani yayi kamanceceniya da shi me yasa saboda su rayuwar da suka yi rayuwa ce wadda take da tsarki ta wadda duniya bata ida shiga cikin rayuwarsu ba wanda har a yau kuma ana samun dukku daga cikin su har a yau akwai wanda zaka gani in zai ci abinci bai ci da cokali ba haramu bane ba ko ba haram bane ba in ka ci da cokali ba kai laifi ba amma ni shi yanzu yana gani in ya ci da cokali kamar yayi wani abu hey shi zice shi bata gamsu da wannan abu yana ganin kamar wannan kawai wani nau'i ne na rishin dabi'a mai kyau zai sa yayi wannan abu to suna da tsantseni na duniya za ka gani an ba shi wani wata kaduwar mota sai ya ce kai wannan mota ta mishi girma shi wallahi ba iya wannan a yanzu haka cikin wannan rayuwar nasu wanda aka ba shi babban mota kyauta kuma aka ce mishi za a ringa sa mai kawai shi abinda ke so din zai ta yi yawo a kai shi yace wallahi bai iya wannan motar nan tsoro ma take ba shi in ya zo gaban ta in ya tsaya gaban ta tsoron ta yake ji wallahi dan Allah ne mishi alkararrama irin ta kowa da kowa akai wallahi ya iya dole sai da aka tsaya aka nemo shi irin wanda yake so to kaga menene ba sai ba zai ba komai ba amma ni zuciya shi bata gamsu da wannan abu saboda ina ganin kamar wannan wani nau'i ne na jiji da kai wanda shi bai iya yin wannan abu ba sannan yace wala yaradun alkhata alladhi yamassu ad-din albatta sannan kuma magabata ba sa yarda wani kuskure yazo wanda zai taba addini koda da kwayar zarra in dai wani kuskure ne wanda zai iya taba addini ba za su yarda da shi ba aw yamassu ahlahu min almuslimin ko kuma wani abu wanda zai zo ya shahi musulmai ba sa yarda da wannan abu amma wannan halaye na magabata ake wani ba halaye na musulman yau shi musulmin yau zai iya cutar da musulmin ma da kanshi in dai zai samu wani abu kaga shine abin da ake samu da yan ta'addago abin mamaki kuma abin takeici daban haushi zaka ga dan ta'adda ya shigo cikin masallaci ya kashe mutane suna sallah suna bauta Allah kuma in ya ila sai ce Allahu akbar wani Allahu akbar to su da suka zo me suke yi a cikin masallacin Allah ne da kake cewa Allahu akbar shi suke bauta me suka maka kashe su in ka mishi tambaya sai ce wai suna da bukatu an kibiya musu kisa suke kashe talakawa to za su je su iske Allah ai kaga wannan shine musulmin yau wayannan wanda suke cewa kansu musulmai ne saboda iddiai ne ba musulmin kare bane ba musulmi bai kashe musulmi da gangan bai mai komai ba sannan yace bal yaruddunahu wayaltamisuna al'udra liman talibi imma an samu wani ya wadi kuskure ya shahi addini ko kuskure ya shahi musulmai suna maida mishi kuskuren sannan kuma suna nema mishi uzuri ba za su zo su tuhume shi ba kai tsaye a sai a nema mishi wani uzuri wanda a ce a wani dai tana yi wani akwai wani uzuri da yasa shi wannan abu mu duba mu gani a yau yanda malamai da suke karantar da mu addini Allah saka musu da alheri ana iya samu a matsayin su na ɗan adam wata rana su yi tuntuɓin halishin su yi kuskure na magana so wani abu ba daidai ba a maimakon mu nema musu uzuri irin yanda aka wadi magabata suna yi a yau abin da muke shi ne Allah yake malami ya kuskure a hayo kanshi a ringa zage shi a maimakon a nema mishi uzuri a ce a wani wataƙila tuntuɓin harshe ne Allah gafarta mai amma dai kuskure ne yi a wuce a so ake sai an maido ala dole kima wannan malamin da take idan al'umma sai an zubda ta gaba daya ya zamanto mutane ba sa ganin shi da wata kima wannan ita ce rayuwar mu wannan kuma da ake wadi ita ce rayuwar magabata kaga sun yi hannun riga sai yake cewa in kana mimman ya'taziru lahu yu'tazar lahu in ya kasance shi wanda ya kuskuren daga cikin wanda ake iya ba su uzuri ne to za a yi kokarin ba su uzuri وذلك لكسرة سترهم على إخوانهم kuma su magabata suna yin haka ne saboda suna da tsantsan sitirce ɗan uwan su dangane da abin da suka yi na kuskure in ɗan uwa ya kuskure zai kokarin sitirce kuskuren shi ba za a bayyana shi ballanta na ya to zarta wala yuhibbuna an tazhara li ahadi min almuslimina auratu ba sa su koda muskala zarratin a ce wani daga cikin musulmi ga wata al'aurar shi ta bayyana shine a ce asirin shi ya tonu ba sa su asirin wani daga cikin musulmai ya tonu ballanta na a ce kowa ya sani mu kuma yau asirin wani zai tunu kai ka gani ba wanda ya sani amma kai zaka doka da zullaka kai filmi kuma ka dora duniya ta gani kaga mun shafa man da su wa hum yashtaghiluna bi uyubihim an uyubin nas su magabata sun kasance suna mai da hankali akan aibin kansu da kansu ba sa mai da hankali akan aibin mutane mu kuma yanzu take laihin mu muke sai mu ringa hango na mutane a su ba haka ba suke kowa iyaye yake da nashi aibin ba ruwansa da na kowa wayajtahiduna fi satr uyub al-akhirin kuma kokari suke yi ma in wani yayi aibin ma su satarce shi kada kowa ya sani sabanin wayaktumun al-asrar sannan kuma suna koyi sirrika ya salam in kai sirri da su to har abada ba wanda za su gaya ma ba wanda zai ji wannan sirrin mu haka muke yi za kai sirri da mutum amma kuma daga kawo sa sai ya gaya ma mutane wani waya zaka yi da shi amma baka sani ba kana waya yana a registry bai ga maka kuma yana a registry ba sai kun ida sai ya je ta wajen shi sai yake wataran wani abu ya gama ku sai ya gudu ya yada wani ja ku yi bokal da shi ba tare da ya tambaye ka ba wannan bokalin zai transferin shi aika ma wasu amana ce baka da hurumin ka aika magana wani da kuka yi ko biyu ka aika ma wani ba tare da ka tambaye izinin shi ba in ka tura to ka bayyana sirri wanda kuka yi tsakanin ka kasance maci amana baka da riƙon amana kuma wannan alama ce ta mana hukai kaga wannan dabi'a ce ta magabata suna da riƙe sirri mu kuma dabi'a mu babu riƙe sirri wala yuballiguna ahadan ma yasma'unahu fi haqqihi kuma duk abin da suka ji an wadi akan wani ba za su yi ba su yaya ta sirri ta su wadi a za su yi shiru da bakin su su yi kamar ba su ji ba wayatrukuna mu'adatan nas li hawa fi nafs kuma ba sa nuna kiyayyen mutane saboda wata adawa ko kuma san zuciya da yake tsakanin su da ransu kamar yanzu a ce kai wannan abun wannan mutunan wani abu ya taba gama ka da shi to tunda wani abu ya taba gama ka da shi kawai ka rike shi a rai duk abin da yayi kawai sai ka nuna adawa ka ga wannan mutunan su ba haka suke ba mu kuma a yau ga wani nan yayi abin kirki ma amma ba zai burge ka ba sai ka kushe abin in aka bi salisara to wani abu ya taba hada to ka gani wannan ai ba daidai bane abin da ya hada ku daban alkhairin kuma yadda yi daban in mutun ya alkhairi ko dai alkhairi kada ka nuna kiyayya akan alkhairi ko da kuwa a ce wani abu ya taba hada wancan abin da ya hada ku daban ne wannan kuma alkhairin shi shi ma daban ne amma mu muna hada alkhairin da wata adawa da ta wakana tsakanin mu a baya sai mu nuna wannan alkhairin ba alkhairi bane mu kushe shi sai ce illa ala asasin din su in kaga sun yi haka nan suna yi ne kawai akan abin da ya shahi addini kadai saboda shi addini shine gaba wayuksiruna mudaratihim sannan kuma suna yawan tausasawa junansu a tsakanin su da wayanda suke mu'amala akwai tausasawa babu kausasawa sai dai tausasawa suna tausaya ma juna suna yin lutufi wa juna suna sassautawa junansu wa adami muqabalati ahadin bisu kuma ba sa fuskantar kowa da mummuna abu wanda a yau duniya cike take da mummuna abu zuwa ga waɗanda muke mu'amala da su to su ba haka suke ba fa hum la yu'aduna ahadan min almuslimin su magabata ba sa nuna adawar su ko daya ga ɗaya daga cikin musulmi inda aka ce wanga musulmi ne yana ya sheda ba babu abun ba bauta da gaskiya sai Allah nabi Muhammadu manzo Allah ne to ba sa nuna mashi adawa suna daukar shi da su da shi ɗaya kuma haka yake mata kowane musulmi yayi qala annabi sallallahu alaihi wasallam النبي صلى الله عليه وسلم يافدا اتكين وني حديثي حديث الامام البخاري يروي توشي النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا لا يدخل الجنه قتات النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا واتو ماي داوكان زنتان متاني يكاي وني وجي با زي شيغا الجنه با كاغا ماغانن نان دا مكا ودي تاكا دوكي ماغانن متن اسال الله كا ايكا با تارن داي ساني با wannan hadisin zai iya shawanka irin ku annabi yace ba ku shiga aljanna وفي روايه تلك متروايه وده امام مسلم يروي تو النبي صلى الله عليه وسلم قال لجنته نمامون
annamimi bai ya shiga aljanna shine wanda zai dauko zancan wannan yaje ga ma wancan dan yaga masa rikici to menene bambanci tsakankanin qattatun da mamma da namamun shi qattatun yahi namamun girma na laifi me yasa saboda shi qattatun zai boye ne a lokacin da ku kuke magana ku ku san ya boyewa zai dauki magana ku ba tare da kun sani ba kaga wannan kamar dan leƙin asiri ne kuna magana zai boye shi magana da kuke wudi kuma sai ya ji gaba ya yada ta dan ya gama ku rikici da wasu a rasa ya akai magana ta huto sai ku ringa zargin kanku ku da kuke magana tsakanin ku ku san ku bi kuka ji magana ba ku gana uku ba kuma kun ji magana a gari ta huto to an samu wani qattatun ya ji magana ya yada irin wannan annabi yace ba zai shiga aljanna ba nan mamun shi kuma da shi za a yi magana an yarda da shi an yi magana a gaban shi a tunanin ba zai wade ta ba in ya huta kuma sai ya je ya wade ta sannan kuma in ya wade ta sai ta sabbaba fitina tsakankanin waɗanda suka yi magana to wannan shine nan mamun shi ma annabi yace ba zai shiga aljanna ba kaga da nan mamun da qattatun gabaki ɗayan su mutane ne masu sabbaba husuma a cikin mutane a dalilin dauko zancen da aka yi a boye su yi su bayyana ma wasu dan su hada su fitina gabaɗayan su ba su shiga aljanna Allah kare sannan malai yace daga cikin ɗabi'un magabata saddu babil ghibati fi majalisi suna toshe kowa ta cin naman mutane a wajen zaman su shine al-ghiba yi da mutane duk gurin zaman da suke zaka ga suna kokarin toshe kowa yi da mutane mu kuma yanzu zaman majalisoshin mu fadojin mu da muke zama fadoji ne na yi da mutane Allahu musta'an wannan yi da mutane din wato yana da babban matsala ga lahirin mutum saboda wanda kace naman shi in ba shi yayi maka ba lahira zaka yi bayani amma yanzu yana da wahala kaga fadar da mutane suke zama ba tare da an ci naman wani ba za a zama ai irin magana da shi in yana nan ba za a yi a gaban shi ba amma yanzu tunda an gabe nan za a faɗi wannan magana cin naman shi ne akai giba ce wa hifzu alsinatuhum minha kuma su magabata suna kiyaye harshen su daga yi da mutane ba ruwan su in suna zaman wai su ce su tabo zancan wani su yi zancan wani a'a ba aikin su bane wannan me yasa li alla tusbiha majalisuhum majalisa ismi dan saboda kada su maida gudun zaman su gudun zama ne na tattara zunubi saboda in kuka yi da mutane zunubi za a rubuta muku Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul hujurat aya ta 12 Allah yake cewa wala yaqtab ba'dukum ba'da aw yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum Allah yace wala yaqtab ba'dukum ba'da kada sashen ku ya ringa yi da sashi in wannan bai nan a zamana a ringa yin da shi ana wadin maganganu nashi wanda in yana nan ba za a yi maimaita su ba sai Allah yake cewa ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan yanzu dayan ku yana yayi guri yana so a ce an yanka wato dayan dan uwan shi ya mutu kuma ya ci naman a matacce kamar yanzu kai da kai wannan sunan shi Abdullahi wannan sunan shi Sani abukan juna ne ko kuma a shi Abdullahi ma kanin Sani ne to yanzu shi Sani ya rarar da Abdullahi ya wadi mutu a yanko mishi naman shi a soya mai ji Allah yake tambaya sai ya ce fakarihtum wanda ga maka sai ya ce a ina sai mutun ya kyamaci abin kaga saboda mummuna abin to kina Allah ya siffanta cin nama ko kuma yi da mutun kamar cin naman shi ne bayan ya mutu ayyun kuma ka naman shi kaci daidai yake da yi da shi in bayyana kaga wannan babban laifi ne shi sai a cikin wancan hadisin annabi yake cewa a lahira waɗanda suke yi da mutane za a musu farce na bakin ƙarye irin na wutar jahannama za su ringa kartan huskar su da kirjin su annabi ya gansu lokacin da ya yi mi'iraji ya tambaye mala'ika jibril wannan wasu irin mutane ne annabi ya ce ai wannan masu cin naman mutane kenan ba su da aiki yayi da mutane sun zamana kaga ƙarshen su ba zai yi kyau ba saboda yi da mutane to su magabata suna tsarkake majalisin da suke zama dangane da yi da mutane ba sa yi da mutane suna kokarin tsarkake wurin zaman su dangane da wannan sannan daga cikin halayen su kasratul hayai suna da yawan kunya ayo kunya wani abu ne suna da kunya kwarai da gaske duk abin da yake ya saba ma kunya to zaka gani sun nisance shi wanda mu kuma rayuwar mu a yau ita kunya ita ce ta karanci za ka gani mutum yayi wani abu wanda shi ba ruwan shi da waɗanda suke wajen, kuma abun ba abu bane ba mai kyau, amma dai bai kula ba kuma bai damu ba, duk abin da zaka kwadi kun yi ma kwadi ba, shi dai ba ruwan shi. Kai hasali ma wani shi kadai zai yi abin a daki kuma sai ya yi filmi kuma sai ya yada ma duniya, kuma abin ba na kumiya bane, amma ba ruwan shi bai jin kumiyar kowa. Wal adab, suna da kuma ladabi. Kaga ladabi wani abu ne mai kyau wanda ya kamata a ce an samu musulmi da shi, amma rashin ladabi a yau ya mana katutu a rayuwarmu. Yace wa tawaddud, kuma suna da kaunar junansu, suna san juna a tsakaninsu, mu kuma yau kin juna muke. Musulmi yana ƙetar wani dan uwan shi, baya so wani abu na alkhairi ya same shi, to su ba haka suke ba. Was sakina, sannan kuma suna da natsuwa a tare da su. Wal waqar, da kaskantar da kai, ba sa dokan kansu a wasu. Sabanin yau wannan kuke tare da shi, kuna raba aya ɗaya da shi, radda Allah ya dan mishi ke dan dogo ya zama wani abu. In ba kai ba wasa radda ku a ɗaya, ya ce da Allah da bi sunanka, sunan naka ma ya wance. Kaga ba daidai ba ne ba, su suna da kaskantar da kai, ba sa dokan kansu a wasu. Za ka gani mai mukami ya zama da mara mukami. Sayyidina Umar, Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi, lokacin da yake amirul mu'minin, iya amirul mu'minin, shugaban mu'minai, kamar a ce shugaban duk duniya a wancan lokacin, ya zo yana rangadi a ƙawa da 'yan sanda shi iya takurawa, sai biyu daga wajen wata gona, sai ya ga wani yaro a saman jaki yana tafiya. To da yake ya dawo ne ya dan gaji, sai ya ce ma yaron ya tsaya da Allah ya goye shi akan jaki, sai yaron ya rude yace ni zan goye amirul mu'minin. Yace a ba zai yiwu ba a ce ni in jayo amirul mu'minin, wai muna tahiyya da shi, ni ina saman jaki kuma amirul mu'minin ya saman jaki. Yace ba zai yiwu ba, sai dai ni in sauka in ja jakin kai kuma kayo. Umar yace a ba zai yiwu ba, sai dai kawai kai ka hayo gaba, ni in hawa sai mu tai. Sai yace a gaskiya shi bai iya ba. Sai Umar yace to bari je ka a saman jakin ka, ni na taya kawai. Sai yace to ai kuma ba zai yiwu ba, sai dai ni ma in sauko ba zai yiwu kai amirul mu'minin kana tayya kawai, ni kuma ina saman jaki. Sai yace sai dai in sauko a ja jakin kai a kawai, ni a kawai kuma jakin yana tayye shi. Da ƙarshe Umar ibn al-Khattab sai yace ma yaron ba wani abu bane ba, ya hayo bayya so eh mushi wayo. Sai yace yanzu kai bakka so a ce ka goyo amirul mu'minin akan jakin ka. Yaron da ya tunani ya ce eh, lalle kuma wannan falala ce, kamar shi za a rubuta a tarihi cewa ya taɓa goyo amirul mu'minin akan jakin shi. Sai ya hayo sai ya goyo shi, sai suka shigo gari sai ya rako da shi, kamar rage mishi hanya ne kenan. Yanzu bayan sun zo gida ya aje amirul mu'minin a kawo gida, yaro da ya zo sabka daga saman jaki sai ya wado ta magana, sai yake cewa wannan jakin, yace yau tunda uwarka ta aihe ka ka zo duniya baka taɓa yin abun kirki ba irin na yau, saboda ka goyo amirul mu'minin a kan. Sai yace saboda haka zaka kasance jaki mai dimbin tarihi a rayuwarka. Gashi kuwa gashi nan har yanzu muna waje, kaga wannan jaki mai tarihi kenan. Me yasa na bada wannan kisa? Ina so in wadi yanda ba su ɗauki kansu a bakin goyo ba, shi wa amirul mu'minin ne, amma yaro ɗan ƙararrami ya goyo shi. Yanzu kai kamar misali, zan bada misali, kamar mai martaba sarkin musulmi Abubakar Sallah ya zo wucewa rangadi da dare ga yaro a bello ya ce ɗan goya ne, kuma sai ya shigo da shi wajen babban taro ko kuma cikin gari inda kowa zai gani, gashi nan sarki ne da rawanin shiga yaro ya goye shi a bello, ya kake ganin ta? Kaga wannan ai ya zama abun haɗi ko? To kamar haka nan ne fa amirul mu'minin ne, kuma amirul mu'minin ɗin ba girman shi ba zaka kalla da girman sarkin musulmi da magana, a ka kalle shi da girman shugaban kasa na duk duniya. Yau a cikin duniya manyan shugabanni wanda ake tunani su ne shugabanni na duniya, kamar shugabannin Amurka ko misali, kamar irin haka zaka dauke shi. Kaga ba su dauki kansu a bakin komai ba, dan sun samu matsayi ko kuma Allah ya musu wani abu, ba sa kaskantar da waɗanda suke na kasar su. Sannan yake cewa wal akhlaqil fadila, kuma suna da ɗabi'u waɗanda suke masu kyau, ɗabi'unsu suna da kyau, za ka gani su tare da kyakkyawan ɗabi'u. Wa qillatul kalam, kuma suna da ƙaramcin magana, ba su da yawan ɗumi, wanda kuma kaga rishin yawan dimi yana daga cikin wato abubuwan da suke nuna cewa mutum yana da cikakken hankali. Duk wanda ka gane shi bai da yawan dimi alama ce da take nuna cewa wanda mutum ya san abin da yake. Sabanin shi kuma in kaga mutum yana yawan gabza dimi duk inda zauna fafafa in yazo ya dauki mai kuro ya ambar mai to alama ce da take nuna cewa wannan mutumin fa gaskiya to hankalin shi akwai ragi a ciki. To su ba su da yawan dimi. Me yasa? Saboda ai duk abin da zaka wadi in dai ba shi da fa'ida bai kamata ka wadi shi. Kamar yadda hadisi zai zo nan gaba. Sannan yace wa qillatu dhahik kuma suna da karamcin dariya. Ba kaso fa suke dariya ba. Kaga kuma yawan dariya alama ce da take nuna cewa mutum zuciyar shi ta mutu kamar yadda hadisi ya nuna. In mutum yana yawan dariya musamman qahqa ha 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 to wannan mutum in bai bari ba zuciyar shi za ta mutu. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa inna kathratu dhahik tumitu alqalb yawan dariya yana kashe zuciyar mutum. Ba ta kai kuma ka dare mai huskar ka a dariya ce mai qahqa ha ita ce ba su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dariya amma dariyar shi menene mulmushi yake ba a taba shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyakkyace da dariya a kyakkyacewa da dariya wannan kamar wani nau'i ne na rashin kamala ga dan adam. Sannan yace wa kathratu samti wan nutqi bil hikmati tashilan ala talibi suna da yawan yin gumi da bakin su kuma in zasu yi magana suna yin magana cike da hikima diddan saboda a saukaka ma wanda ake ma magana din. Yanzu kaga akwai wanda zai zo in zai yi magana zai yi dogon zance amma a cikin zancen nashi na minti 5 da kirka gane kalma ɗaya ko biyu duk ba gane abin da yake yi ba saboda ba hikima a cikin zancen. Ita kuma hikima ta zance tana taimakawa wajen fahimtar mutum. Idan aka tada mutum biyu aka ba su dama kowanne ya minti 5 yana magana dole sai ka samu bambanci cikin maganganun su. Za ka gani a maganganun da suka yi ka haifa fahimtar wani akan wani saboda ɗayan ya yi wani hikima ta magana. To haka yawan yin shiru shi yake sawa mutum ya samu hikima ta magana. Me yasa? Saboda shi kayin yayi maganar jimawa yake. Saboda haka magana in zai yi ta sai ya tantance ta ya auna. Wannan kuma da yake yawan dimi to kawai duk abin da zai bakin shi saki yake ba tare da ya lissawa ba. Shi yasa za a samu bambancin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito annabi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Annabi yake cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko kuma yayi shiru da bakin shi. Kaji wannan kaman wato tsari ne na rayuwa annabi ya bada. In kana so wato a rayuwarka bayan ka imani da Allah da ranar lahira to ka faɗi alkhairi ko kai shiru ma'ana duk lokacin da halshenka zai yi magana ka auna abin da zai fito kin nan alkhairi ne ko ba alkhairi ba. Alkhairi ne to ya fito ba alkhairi bane ba haɗe shi saka bari yau shine kaida. In kai haka ne zaka gani bakka da yawan dimi sosai. A wani hadisin na daban hadisin da al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi Albani ya inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man samata naja wanda yayi shiru ya kubuta. Kaga wannan kamar yana halarta maka na ganin mallam Bahaushe da yake cewa baki shi yake yanka wuya wannan lokaci bakin ka shi zai kai a yanka saboda ka faɗi abin da ba daidai ba. To amma an kai shiru ba za ka gani ka kubuta shine duk wanda ya shiru ya kubuta inji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daga cikin dabi'un su mallam yace kathratul afwi wasafi an kulli man azahum bidarbi. Daga cikin dabi'un magabata suna da yawan yahiya da kawu da kai ga duk wani wanda ya cutar da su da bugu. In wani ya buge su ba sa ramawa sai su yahi mashi samanci. Kaga kai yanzu aka taba ka digirin nan ya an sani ko to su an musu ba sa maidawa au akhdhi malin ko kuma wani ya daukan musu dukiya kaje ka daukan musu dukiya a musu sata kenan ko za ka gani sun yahi ko kuma sun mance sun kauda kai sun yi kamar ba a musu ba. Kai kuma yanzu aka sace maka wani abu a garin wannan duk gidan radiyon garin ne ya kai sanarwa kai duk wannan bai isa mai ka ta gina alƙali ka ce wallahi daga malaya a zagayen garin nan an sace ka wanda ya miru ba akan laya ko aka bi daga gaban shi ya kyale ko ya sani ya shiru ko aka kada baki da shi wallahi akan laya wannan ma bata isa ba ya kace ka yi iske wani malami ka ce kai kai wallahi amma dar mun dawa kuma aka dar mai dawa aka sa laya kuma abin ya idawo da karshe da dole kai hakuri to ka gani su kau da kai suke yi lokacin da suka rasa wannan abin awu ko infirir ko kuma wani ya auka cikin mutuncin su aka ci mutuncin su suna da kauda kai sai kaga sun yahi sun mai da abun ba komai ba au na hawi zalika ko makamancin haka me yasa suke yin haka nan istijabatan liqaulillahi tabaraka wa ta'ala suna yin haka ne dan su amsa kiran Allah Allah madaukakin sarki da ya fada a Qur'ani ayatan cikin surata al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin da wa'innan wa'inda suke hade hushi da wa'inda suke yafi ma mutane kaga Allah ya ambace su cikin mutanen kirki go sai ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa sai wannan saboda wannan ayar nisa su ma suke yahiwa ba dan komai ba sannan yake cewa adamul ghaflati an muharabatil adu yana daga cikin dabi'un magabatan kwarai wato ba sa gafala daga yakar al aduwul akbar maki wanda yake mafi girma wane ne maki mafi girma libni adam ga dan adam shine iblis alaihi la'natullah ba sa gafala daga yakar iblis wa a'wanihi da wa'inda suke taimaka mishi min shayatinil jinni wal ins daga cikin shaydannu na aljannu da mutane saboda shi shaydan wato tawagar shi saboda girmanta akwai wasu a cikin aljanne kuma akwai wasu a cikin mutane shi shaydan yana da dakaruwa a mutane ma akwai wanda su a zaman kansu ma shaydanu ne masu zaman kansu mutane ne kuma tare da su ake rayuwa to irin wa'innan yaƙarsu ake ba yaƙi na takobi ba a yaƙi na hana su cimma manuwarsu wadda suka sa a gaba wal istihadu li ma'rifati makayidihi wa masayidihi kuma ana suna yin matuƙa kokarin su wajen sanin kaididdukan da shaydan yake da su sannan kuma da farautar da yasa a gaba yake so ya cimmata da makircin da yake kullawa dan adam suna yin kokari wajen gano wannan abubuwan sannan daga cikin dabi'unsu adamu waswasatihim fil ibadat ba sa samun waswasi cikin ibadoji ibadojin da suke gabatarwa ba sa yarda su samu waswasi wanda kaga mu yanzu galibi a cikin sallolin mu akwai cikin ibadodin mu akwai waswasi yace kal wudu'i was salati wa ghairiha kamar arwalla da sallah da sauransu ba sa samun waswasi kan wannan amma yanzu ka samu mutum yana yin arwalla malam in yi arwalla sai ya yi arwalla tsafsi ya tuno ashe shi gaba ɗaya ma bai yi ba can da can da can waswasi ya same shi ko kuma mutum yana sallah kullun da wuya rana ta wato ta wada a sallar shi bai rabtar nawa kaga wannan waswasi ne irin na shaidan ya kamata mutum ya magana abin saboda akwai wani abu wanda yake damun shi a rai sai shaidan ya biyo daga wannan abin sai ya samu shi waswasi a cikin abin da yake na ibada shi abin da yake so shi ne in ya sa maka waswasi ibada ka ta samu tangarda buƙatar shi ta biya to su magabata ba sa yarda wannan ta same su me yasa li anna kullu zalika min amali shaitan saboda sun san wannan duka aikin shaidan ne ba sa bashi fakar da zai sa musu wannan waswasi sannan yana daga cikin halayen su kasratu su'ali man ahwali ashabihim li ma'rifati akhbarihim yana daga cikin halayen su suna yawan tambaya da abokanan su dan su san yaya suke yanzu kai kai sati ba ga abokin ka ba ko me sani baka tambaya ba wai wani miho abokina ne tare muke kwana biyu ban ganshi ba lahiya ba ruwanka kawai in kun gamu kun gamu mun gamu kawai ba matsala wataƙila ma an kwantar da shi a likita har tsawon sati guda baka labari kuma babban abokin ka ne tare kuke ka gani babu iftiqad kenan ban mu tambaya yaya halin juna yake wani da wani yaya yake wani kwana biyu wani tare muke sallah da shi kullun yau da jiya da shekara da jiya ba mu ganshi ba lahiya abin cika a ji me yake faruwa ba ruwan mu da wannan kawai in yazo shi zane in me zama matsalar shi sai ci li ajli an yuwasuhum bima yahtajuna ilayhi min ta'am su suna tambaya ne wani ina yake ba dan kun yi ba sai dan saboda a karwahe shi saboda wani abu da yake bukata wannan da ba a ganshi ba ta kila bashi da abinci ne ya tafi bida to mu muna da abinci da zan bashi sai a kirawo shi a bashi abincin dan ya dawo a ci gaba da zaman tare kaga wannan shine zaman tare wasiyabi wal mal ko kuma tuhahi ne ko kuma dukiya ce ta mai karamci aka sa ba a ganin shi to sai a kirawo shi a hada mishi abin da ya sawwaka na tuhahin da dukiyan a bashi dan ya dawo a ci gaba da zaman tare saboda zaman taren wata ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala sai yake cewa daga cikin halayen su kasratu sadaqati بكل ما فضل عن حاجته suna da yawan sadaka daga dukkanin abin da yayi saura na daga bukatarsu duk abin da suka bukata ya biya musu bukata to sauran sadaka suke yi da shi ba sa barin shi lalace min gairi israfin wala taqtir babu banna sannan kuma wato babu matsatsi wajen ciyarwa din kaman babu kaman me zan ce in a gidanka ana buƙatar kilo 1 da rabi sai ka dawo kilo 1 wannan abu yake cewa shi da su makoko yawa mako babu mako kuma babu banna abinda suke buƙata suna yin shi kuma in sun buƙata yanzu misali eh aka dawo kilo 1 da rabi ashe kuma kilo 1 ne da dan kadan zai ishe su to har an dawo 1 da rabi sauran ya za a yi da shi bazo ya zai sanya shi a saman rana ya gushe kuma a sashi cikin buhu ya zama kamzo a za a nemi mabukata ne a basu ba za a yarraba wannan abin ya lalace wannan mu kuma yanzu rayuwar mu mutane sun wasa irin wannan abin abinda kuke bukata in kun bukata shikenan sauran kawai sai dai a zubura ko kuma a ajiye shi ya lalace sai ya lalace ko sai a huddo wani ma bai bukata almajirin bai bashi sai in abin ya lalace tukana wannan yayi tsami ne mu almajiri ka bashi dan zaka ba almajiri wanda ya tsami kai kuma kai lokacin da kace yayi tsami to kaga wannan duka ina daga cikin halaye na magabata wanda suke lailan wa naharan dare da yini sirran wa jaharan a boye ko kuma a bayyane duka haka suke sannan daga cikin halayen su adamu israfihim fil malil halal idza wajadu ba su da banna a cikin dukiyar halak in sun same ta in suka samu dukiyar halak ba sa bannatar da ita li'anna Allah tabaaraka wa ta'ala la yuhibbul musrifin saboda Allah ai baya son mabannata shine in ka samu dukiyar halak ka ce to ai kudi na ne a bar ni umuri sai ka je ka ringa wulakantar da dukiyar ka ringa bannatar da ita wannan ba al'ada bace ta musulmin kwarai sannan daga cikin halayen su zammul bukhul suna zargin ruwa ruwa ba abin yi bane ba suna zargin ruwa da mai ruwa wa kasratu sahai da yawan yalwa wal jud da kyauta duka wannan dabi'un su ne wa bazlul mal da bada dukiya wa bashashatul waji da sakin huska wa muwasatul ihwani fi hali safarin kuma in ɗan uwan su zasu yi balaguro suna yawan yi musu magana ta alkhairi da fatan alkhairi Allah sauke ku lahiya Allah kiyaye muku hanya wa fi hali iqamatihim kuma haka lokacin ma da balaguran bai kama su ba suna nan tare da su suna faɗin alkhairi akan su fa inna tilka al'amalu jalila yaqau biha ta'adud fi nusratid din wa innan halayen da aka zano ayyukan da aka zano masu tsada da su ne ake samu a ciyar da wannan addinin gaba a bashi taimako alladhi huwa gayatuhul manshuda wanda shi wannan addinin shine wato abinda ake so a kai gare shi daga ƙarshe ana so a cimma guri akan addini ne abinda ake nufata gaba ɗaya addini ne shi kuma addinin ba za a taimake shi ba a daga shi a ciccipa shi sama sai an samu wa'innan ɗabi'u da halayen da aka ambata sannan daga cikin halayen su shiddatu muhabbatihim li istina'il ma'ruf ila al-ikhwan suna da matukar san su kulla abin alkhairi ga ƴan uwansu wa idkhali ba'dihim as-surur ala ba'd kowa kokari yake ya sama dan uwan shi farin ciki a cikin ran shi wa taqdimi ikhwanihim fi dhalika ala anfusihim kai koda wani abin alkhairi ya zo zaka ga sun gabatar da wani akan kansu sun yi so wane samu akan su su samu kaga anan akwai kissa guda biyu shahararrun kissoshi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'ansu suna tahiyya cikin sahara balaguro ne suke ishruwa tayi ishruwa kowa ishruwa ta ratsa shi to amma kuma da aka tsaya za a sha ruwan ga ruwan nan a cikin gora an huddo za a sha da aka ba na fari ya kawo kai zai sha sai ya ga na kusan shi ya yi shi bukata shi sai ya hakura ya washe ce amshi kafara shi ma ɗayan an bashi zai sha ya ga na kusan shi ya yi shi bukata ya hakura ya ba wancan gaba ɗaya wannan mutanen mutuwa suka yi me yasa suka mutu saboda wai kai duk da bukatar da kake ka yi gane ma wanga dan uwan naka ya sha a kanka sai ka bashi mu haka muke yi a yau ba haka muke yi ba wani ne ya dawo mulku a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan shi sai da aka dawo kamshin ya turara unguwa ya zo ya zauna zai ci sai ce kai yanda wannan mulkin aka turara shi yake kamshi yake turiri haka gaskiya makwabtana sun yi ni bukatar shi sai ya ce mata ta zuba a ban makwabta aka sauye aka kai gidan makwabta makwabtan da aka kawo musu su ma suka ce kai gaskiya makwabtanmu ne nan su ma sun yi bukata akai musu haka wannan kwanan mulkin ya ringa yawo gidan makwabta sai da yake wayo gidan da aka dama shi wannan su ba wannan su ba wannan har sai da yake waya gaba da duk wanda aka ba yana tuna na gaba da shi har sai da wannan da yiro mulkin yana zaune ya gashi assalamu alaikum wani ya ce aka mulku shi ma dai kamo shi aka yace aka mulku gashi ne shi da mulkin ya tausaya mana gaba da shi kuma Allah mai dome kan shi da yake rawan shi to mu yau haka muke yi mu yau ba haka muke yi wani samu zai yi bayan ya samu kuma yanzu in ya ga za a ba wani sai ya ce a wannan kakku ne zai tare alkhairin tunda shi ya samu to kowa ma ya rasa haka dabi'ar mu take a yau kaga wannan ba hali bane na musulmin kwarai sannan yana daga cikin halayen magabata ikramul dhayf wato girmama bako bako in yazo ana girmama shi li annahu min al-iman billahi ta'ala saboda girmama bako yana daga cikin imani da Allah wa khidmatuhu bi anfusihim kuma in za amma bakon hidima su suke zawa su yi da kansu ba su ba turowa suke a mai ba kamar yanzu kai bako sai ka ce kai dan Allah nayi bako ku je ku dauko shi iya gidan mishi kuma an kawo shi sai ka ce dan Allah ku dauko ma bako ruwa wannan babban bako ne a hidimar su suke zuwa da kansu su yi bakonka ne ya zo gurin ka kada ka tura a dauko shi ka je da kanka ka dauko shi sannan kuma in ya zo hidimar da za a mishi ka yi mishi da kanka saboda hidima wa bako tana daga cikin imani alama ce ta imanin mutum ya yi hidima ga bako illa li uzrin shar'i in kaga ba su yi hidimar bako to wani uzuri ne na shari'a ya gitta musu thumma la yarawna annahum kafa'uhu bi it'amihi wa khidmatihi iyyahu illa bil iqamati 'indahum kuma wannan bakon in yazo yansu duk abincin da zasu bashi duk wato hidimar da zasu mishi duk tsawon kwanukan da zai auyen su duk abin da zasu mishi bissa ganin sun sarki haƙe shi sai su ringa ganin kamar sun gajiya suna ba bakon hakuri kai hakuri ha ba a maka abin da ya kamata an maka suna ganin har yanzu bissa sarki abin da ya kamata su ma wannan bakon ba amma kaga mu yanzu wani bakon yazo ma Allah Allah ake tashi ta ya shigo in yace ake wani shi ne zaka wuce da wani ka so ta kyan in baka so ba ta kyan turo kudi ga nan na gido wajen bisi inda Allah in biyo ma da ita kaga kamar nan kora da dace zo kake yi ta yi shike Allah kyauta sannan daga cikin dabi'un su yace ijabatuhum li da'wati ikhwanihim illa man kana ta'amuhu harama daga cikin dabi'un su shine suna amsa kiran wanda ya kiraye su zuwa ga wata walima ana aka ce wani ana ga yantanka akwai walima ta an samu karuwa ko an samu darmin arami da Allah a gayyace ka walima to kaje haka musulmi ce an gayyace ka walima ka amsa kawai in kaga basu amsa ba illa man kana ta'amu haram sai wanda abincin nashi in sun yi abincin haram ne zai ba su to shine basu zuwa kamar yanzu ka san wannan mutumin haram ne sana'ar da yake yi kaga kudin shi na haram ne yanzu kuma ya gayyace ka wajen walima to yaya zuwa zaka yi ko kuma ba zaka je ba to su dai magabata basu zuwa mu kuma kaga wanda aka gano ma ya cin haramin an yi cika walimar shi saboda an san za a ci a koshi hani'a duk da cewa haram cewa an sani a bayyane a wane dukiya ko kuma kasuwancin da yake kasuwancin giya ne kowa ya sani kasuwancin shi a bayyane yake bai boye ba amma yanzu gashi nan ana arme a gidan shi ya gayyaci mutane kuma an san da wannan kudin giyan za a yi a siyo abincin amma mutane zuwa sai su cika a ba su abincin su ci su tashi su yi gaba me yasa saboda abincin ne a gaban su ba kare haƙin musulunci ba su magabata ba su zuwa irin wannan gayyata amma musulmi dan uwan su wanda yake da dukiya ta halaka ya gayyace su za su amsa kira aw idha husal agniya bi da'wati lil fuqara kuma ba su zuwa in ya kasance da aka yi gayyata a cikin takardar gayyata an ce to masu kuɗi su zo talakawa kan wanda ya zo to magabata su ba su zuwa wannan gayyata me yasa saboda an kebance masu kuɗi an kiyayeto talakawa amma sai ga akwai invitation VIP ko in ba gaice ka ma baka zuwa sai a ce to wannan VIP ce yayi an baku karta in ka zo wurin shiga sai ka nuna karta in zaka shiga an baka nuna karta in ba ka shiga ko kuma karta in kala biyu ce in ka shigo sai a ce to eh hagu shi wannan jakar ta gari yayi hagu wannan fara gari yayi dama kaga tun daga nan ma akwai wanwanci wajen da'awi sannan au kana fi makanil walimati shay'un min al-ma'asi kuma ba su zuwa in ya kasance a wajen walima akwai wani abu na saban Allah da za a yi subhanallah kaga rayuwar mu yadda yi an gayyace mu wajen walima haka muke zuwa in akwai saban Allah muna kin zuwa walimai shi magabata dai ba su zuwa yanzu za a gayyace ka wajen cocktail walima ce ko ta arimi amma ni an gayyato makida da mawaka da maraya wannan kuma abin saban Allah ne sai aka taimaka to kai aka kata sai kace to ai ni na amsa kiran walima ce ba saban Allah ya kai ni ba a ka shiga ciki saboda ai da kana zaune baka hana ba akai saban Allah din to saboda wannan yasa magabata ba su zuwa ka san sare abokinka a arman shi akwai kada kada riri kuma ka san ɗar inda za a fara to in so samu ne ka amsa mishi kira daga lokacin abin yayi kabar wajen duk wata kira da aka maka ta amsa kira ta walima to in dai ka san in ka je wajen za a yi saban Allah kada ka je domin magabata ba sa zuwa wannan shine halayensu sannan daga halayensu husni adabi ma saghiri fadlan alil kabir suna kyautata ladabi tare da yaro karami fadlan alil kabir ballantana ma babba kaji yaro karami ma suna girmama shi suna bashi haƙin shi na ladabi wa ma'al ba'idi fadlan anil qarib kuma suna ladabi ga wanda yake nesa da su ballantana wanda yake kusa da su wa ma'al jahili fadlan anil alim kuma suna ladabi da girmamawa tsakankanin su da jahili ballantana ma kuma malami kaga duka wannan uku suna kyautata ladabi da mu'amalar da su kowa ana bashi girman shi da daidai abin da ya cancanta na girma sannan daga cikin halayen su islahu zatil bay suna kokari wajen daidaita tsakankanin mutanen da suka samu rikici ba sa fahimta juna tsakankanin su suna kokarin sada su warware matsalar da take tsakanin su li'annahu min ajwadi abwabil khair saboda wannan yana daga cikin mafi alkhairin kohoyin yana daga cikin mafi kyawun kohoyin alkhairi wa qimmatul ma'ruf kuma kai ya kai kololuwa wajen aikin kirki wa'inda suke mutum biyu suna wada ko kuma basu fahimta juna ka hada su ka goge wannan rashin fahimta juna da yake tsakankanin su kololuwan alkhairi ne wannan ولان اصلاح ذات البين يفسد خطط الشيطان كما duk lokacin da mutum bi suka samu rashin jituwa a tsakankanin su sai ka shigo ka daidaita tsakankanin su to kamar ka bata ma shi dan wani plan din shi ne da ya mallake akan shi shi yasa ake son wannan abin wa ghayatihi min iqa'il adawati wal baghdha kuma an toshe wata kofa da shaydan yake bi dan ya jefa wato karan tsana tsakankanin musulmai da adawa saboda duk wanda da wanda basu jituwa da karshe za a zo ayi abin da ba shi ba to kai kuma sai ka sata sasanta su ka tare ma shaydan hanyar da ya rike wajen jewa adawa tsakanin musulmai wa ifsadi zati bainihim kuma ka toshe hanyar shaydan da yake bi wajen lalata tsakanin mutane daga cikin halayen su har ila yau annahyu anil hasad hana hasada duk inda take suna kokari su yake ta a tsakanin rayuwarsu ta yau da gobe wanda mu kuma a yau haisar da ce muke gayyatowa da kanta muna kawo ta cikin mu su kuma korarta suke suna kokarin hana yaduwar ta a cikin a tsakankanin su li'anna al-hasada yurithu al-adawata wal-baghda saboda ita hasara tana wato gadar da adawa da kiyayya a tsakankanin mutane wa da'afu al-iman kuma tana sa raunin imani da lokacin da mutum ya ji hasada a cikin ranshi kuma sai ya kiyakata ya barta ta zamna to wannan abin yana raunata mishi imani za a waye gari imanin nashi yayi kasa wa hubbad dunya wa ma fiha min ghairi qasdin shar'i sannan kuma hasada tana sa mutum ya ringa san duniya da abin da yake cikin ta ba tare da wani wata manufa ta shari'a ba wali anna alhasada la yu'minu bi qadari llahi ta'ala kuma shi mai hasada bai yi imani da qadarin Allah ba saboda da ya imani da qadarin Allah da ba zai hasada ba iz yahsudan nasa ala ma atahum Allah jalla wa ala saboda shi mai hasada ce yake ma mutane dangane da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kai ka san da cewa wanga da kake ma hasada abin da ya samu ba shi bai ba kanshi Allah ne ba shi kuma kai a can cikin imanin ka an rubuta maka cewa zaka yarda da kaddara cewa duk abin da Allah ya baka na alkhairi ko na shari zaka karbe shi hannu biyu to sai Allah ya zabi wani ya bashi wani to kai a nan menene naka zaka ji ba daidai ba ka ji ka ringa mishi kyashi da bakin ciki da hasada sai ka ji wai ai a cikin zuciyarka tana gaya maka wannan mutumin bai kamata ya samu wannan abin ba to wai kamata ya samu kenan ya samu wani alkhairi a maimakon ka taya shi murna a sai dai ka je ka kewaya baya cikin mutane kana cewa wallahi wannan kana ga abin da ya same shi anya ba sata bace yake anya ba dan yankan kai bane kaga haka mutane suke alama ce ta hasada wannan ko kuma an ga mutun yayi dan ginin gidan shi a cikin unguwa ya samu kudaden shi sai a fara cici kuce a unguwa to wai shi wannan a ina yake da shago wa ya san sana'ar da yake wa ya bashi kudi ya gina wannan gidan kai yanda kai dan ko wannan an ya koma kudin loto wani ya samu duka wannan dum wane na mutane waɗanda suke yi lokacin da suka wani alkhairi ya samu mutum ba tare kuma da hujja ba lokacin da kake cewa kudin loto ne ina hujjar ka babu kaga zargi ne kake kaga hasada kace ta motsa akan alkhairin da Allah ya bashi shi kuma ba shi ya baka shi ba Allah ya bashi da abin da zakamata kai shine ka roki Allah yanda ya bashi kai ma ya baka tunda Allah ba mance yayi da kai ba to wannan hasadi tana kwace ma mutum wato imanin shi a waye gari imanin shi ya zama rauni shi kuma rauni imani yana sa musulmi ya kasance wato mummunan musulmi sai ya kasance yana yin rayuwa wadda ba ta da kyau kuma hasada ita take kai mutum yayi mummunan karshe sai zaman to karshen mutum bai yi kyau ba ya mutu yana kyashi da bakin cikin mutane da yawa akan abinda bai kai ya kawo ba kuma akan abinda Allah subhanahu wata'ala ne ya zartar da shi ba wani ba Allah ne ya bashi ko mulki ko mukami ko matsayi amma wasu har zaka ga suna shiga suna wuta so suke wai ala dole wannan matsayin da ya samu ya an kore shi anan to wannan shine abinda hasada take kaiwa mallam yace duka wannan ba shi daga cikin halaye na magabatan kwarai abin da yake halayensu shine hasada kokari suke su kore ta daga cikin mu'amalar da take tsakankanin su da mutane kuma in sun ganta ma kokari suke su kauda mata baya dan saboda ita hasada ba abu bace ma mai kyau kuma musulunci yayi nuni akan muni irin na hasada a cikin rayuwar mutane anan ya kamata a ce mun tsaya saboda lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته